Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan awun lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 18 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda ƴan Niger suke bukukuwan zagayowar ranar kafa jamhuriya.
Fata na wannan ƴan ƙasa duka mu hada hannunmu guda, ni tsintsiya madar miki daya da muke muri na wajen albarkar ƙasar mu gaba ɗaya.
Za kuma a ji cewa ƴan bindiga sun ci gaba da tabkata asa a shiyar Sokoton arewacin Najeriya.
Yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin tuci suka yi tsaika ɗan manawa ɗan gwandi suka yi kamarawa ɗan bokolo ƙanan bello tuji shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin ƴan hoko da tafke fili.
Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ke gabatarwa, inda wannan karan zai taɓo batun muhawarar da ta biyo bayan shawarar cewa Najeriya ta sake ƙara kuɗin mai. To amma abin afuwa, ba za mu iya gabatar muku da labaran wasanni ba. To amma kafin nan, ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada wa Isra'ila mahimmancin kare fararen hula a yankin Gaza, sannan ya jaddada kwakwarar goyon bayan Amurka wajen tallafawa Isra'ila a yakinta da Hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila tare da takwarar aikinsa Yoav Gallant. Austin ya yi kira da a dawo da sauran waɗanda Hamas take garkuwa da su, sannan ya jaddada ƴancin Isra'ila na kare kanta. Ya kuma kara da cewa Amurka za ta ci gaba da bayyana buƙatar a kare, wato buƙatar da akwai na kare fararen hula a rikicin, sannan kuma kara yawan kayakin taimakon jinƙai zuwa Gaza. Kazalika, Austin ya yi kira da a kafa kasashe biyu bayan rikici tsakanin Isra'ila da Falastino da ke makwabtaka da juna ya ƙare, tare da jaddada cewa rashin kwanciyar rashin hankali da tsaro da rashin tsaro ba sa taimakawa Hamas. Gwamnatin Somalia ta bada rahoton kaiwa wani shugaban Al-Shabab hari da haɗin gwiwa, wato da haɗin gwiwar dakarun Amurka a kudancin ƙasar. Ministan yaɗa labaran Somalia Daud Awais ya wallafa a wani sako ta kafar sadarwa. Gwamnatin Somalia ta ce an kai hari a tsakanin, wato a tsakiyar yankin Juba a jiya 17 ga watan Disamba. Ba a gano kumandan 'yan ta'addan ba tukunna. Dakarun Amurka na Afirka da aka fi sani da AFRICOM sun tabbatarwa muryar Amurka bayanan gwamnatin Somalia. Harin ƙarshe da Amurka ta kai kan wani shugaban Al-Shabab shine na watan Mayu, sa'ad da kwamandan ƙungiyar Al-Shabab mai ba da umarnin kai hare-hare a wajen Somalia, Muallim Usman, ya samu rauni a harin da Amurkan ta kai. Ana tuhumar Usman da alhakin kula da wato kulibar sabbin 'yan ta'adda daga kasashen waje zuwa Somalia don baiwa Al-Shabab tallafi a yakinta da gwamnatin Somalia. Amurka tana horar da wasu dakarun Somalia na musamman, tana kuma baiwa dakarun tallafin makamai tare da kaiwa Al-Shabab wacce take yaki da gwamnatin Somalia da dakarun tsaron wanzar da zaman lafiyar kungiyar AU raharan sama. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Alƙalaman mutanen da suka mutu a fashewar da ya auku a ma'adanin mai, wato depo a babban birnin ƙasar Guinea Conakry, ya kai 13 a yau Litinin, a cewar wata majiya a 'yan sanda, yayin da gwamnatin ƙasar ta yi gargaɗin cewa lamarin ka iya yin mummunar tasiri akan al'ummar ƙasar da dama. Fashewar da ta auku a babban ma'ajin man ƙasar da ke yammacin Afirka ya girgiza yankin gudanarwar Kalum da ke cikin garin Conakry da sanyin safe, tare da tarwatsa tagogin gidajen da ke kusa da shi sannan ya tilasta wa iruruwa gujewa a cewar wata majiyar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shugaban sashen da ke tabbatar da kare fararen hula John Traore ya shaida cewa mutane 88 ne suka samu raunuka tun farko dai ya bada rahoton mutuwar mutane 11. A ƙarshe hukumomi a Pakistan sun datse hanyar sadarwar ta yanar gizo na wani lokaci sannan sun katse wasu manyan kafafen sada zumunta a jiya Lahadi a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar tsohon firaministan ƙasar da ke tsare a gidan kaso Imran Khan ta shirya. Jam'iyyar Pakistan na Tahrikul Insaf ko kuma PTI a takaice ta ce ta dau matakin datse hanyar sadarwar ne a matsayin martani kan kamun yan jam'iyyar da gwamnatin kasar ta kaddamar da kuma batutuwa da suka shafi haramta taron gangamin zabe. NetBlocks wani kamfani mai zaman kansa mai bibiyar lamuran rajin yanci a kafafen internet a duniya tabbatar da tsaro ta kafafen da kuma shugabanci na gari ya tabbatar da katse internet a Pakistan bisa wata kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar. Ya zuwa yanzu dai kan ne dan siyasar da ke kan gaba a farin jinin jama'a sannan jam'iyyarsa ce take kan gaba a fagen siyasa.
So Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji yau yan Niger suka yi bukukuwan zagayowar ranar kafa jam'iyyar wato jamhuriyar su. Tamar Abadi gare ki.
Shekaru 65 kenan da kasar Niger ta zamo jamhuriya tun daga ranar 18 ga watan Disamba na shekara 1958 an gudanar da bukukuwa a sassa daban-daban na kasar duk da ma sun bambanta da shekarun baya kamar yadda wasu ƴan ƙasa suka ce kasar ta Niger dai ta kama wata sabuwar turba ce ta samun cikakken yanci.
Sunana Abdulrazak Alayyaro. To ga sallah tana da bambanci sosai ga sauran salloli da aka yi shekaru na baya. Wancan sallolin da aka yi duka kada-kada da riri ne ake kanan mutane bisa da alƙibla ta kirki amma wanga sallah kinga an yi ta cikin lokaci na yuyun mulki da aka kenan sabon yanci ne kamar mutane suke nan za a yi ta ne cikin waye kai na mutane su san yanzu ne suke cikin kamar za su ci gashin kansu. Fata na wannan ƴan ƙasa duka mu hada hannunmu guda ni tsintsiya madar minki daya da mu ci guri na cikin albarkar kasar mu gaba daya.
Sunana Hawwa Muhammad. To wannan gami lalle kai rawa ta sauya an doko wani sabon salo tunda mulkin soja ne ya kama alhamdulillah kan mu ya fara wayewa yanzu abinda Niger take ciki dalla-dalla mu talakawa muna da labarin shi mun san abinda yake zuwa yana zawwa kuma wannan sallah muna murnar ta sosai.
To abinda zamu ci mu shi alhamdulillah mu ma Allah godiya da ya gura mana wannan lokaci inda aka saba gabatar da salloli da murna akan cewa kasar mu ta Niger ta zama jamhuriya. To kin gani amma yanzu wannan shekara ta bana ba daidai bace da sauran shekaru guda 64 da suka wuce tunda yau muna cikin shekara na 65. To abin ya babbanta gaba daya me ya babbanta saboda yanzu ƴan Niger sun gane kan magewa ya waye ƴan Niger yanzu mun zama tsintsiya madar minki daya mu a wurin mu yanzu ne ma tahiyya ta fara an yi so insha Allah in muka jure muka gura kwazo muka sake hada kanmu yanda muka rike haka to in Allah ya zamu cin maguri.
Aisha wallahi wannan rana muna horin ciki wani horin ciki ne ma wanda bamu taba bayin irin shi tare da taimakon Allah saboda yanzu ne ma muke ganin Niger za ta zama jamhuriya saboda wannan kudeta da aka yi juyin mulki ƴan ƙasa sun tsaburo sun yi tsintsiya madar minki daya sun yi tsaye bisa kawawansu sun ce sai Niger ta zama jamhuriya da gaske kuma Allah ubangiji ya tabbatar mana da haka mu gani da idanun mu da ranmu da lahiyar mu.
Sunana Fatima Abdullahi da ake cewa Putin. Muna murna da wagga samun incin kai na shekara 65. Muna fata kuma Allah Ubangiji ya nuna mu kuma tabbata godiya. Muna fatan komai ya daidaita kuma yana hanyar daidaita da ikon Allah insha Allah.
A ɗaya waje kuma wani matashi ya nuna farin cikin shi game da murna na zagayowar wannan rana ta 18 ga watan Disamba. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, daga Niger kuma bari mu kada Najeriya inda yan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a shiyar Sokoto ta arewacin Najeriya. Muhammad Nasir Gareka.
Wasu mazauna yankunan da matsalar rashin tsaro ke addaba sun ce har yanzu lamarin bai sauya ba domin ko da yaushe ba su samun yin bacci da idanu biyu rufe. Yankunan karamar hukumar mulkin Gwarayo na daga cikin wuraren da lamarin ya ta kamari kwanan nan a jihar Sokoto domin kusan kullun sai an samu rahoton kai hari a yankin. Ko a ƙarshen makon da ya gabata an samu rahoton kai hari a garin Takakume inda bayanai suka nuna cewa an kashe mutane 6 aka yi garkuwa da wasu mutum 15. Bashir Altino Goyawa shugaban rundunar adalci a Najeriya na daga cikin masu bibiyar lamarin tsaro a Najeriya.
Waɗanda hare-hare wanda aka kai satin sama a Kojiyo da ainihin mabiyin kwana guda bayan harin Kojiyo shine hari na Chacho da wannan gari kuma wannan hari kuma wanda aka kai Kwakwazo jiya duka waɗannan ƴan bindiga ne waɗanda suka yi kakagida gabacin Isa da sabon birni waɗanda ainihin ke kara kai na waɗanda addabobi sun yi 50 gabacin Isa da sabon birni. Duka al'amuran da ke faruwa yake na gabacin Sokoto babu wani bako al'amari kuma babu wani ɗan gabacin Sokoto wanda bai san da haka ba. Mun sha waɗi mun sha nanatawa.
Ko jiya Lahadi an waye gari da kai hari a garin Kwakwazo duk a ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo da ke gabacin Sokoto na kuma zanta da ɗan Galadima Kwakwazo Nasiru Galadima akan wannan harin da aka kai a yankin nasu.
Irin sha biyu sauran haka mutane na zazzauni kawai sai suka kai ɓarayi da yawa sun shigo cikin gari. To lokacin da suka shigo cikin gari suna halbe-halbe mutane suka tarwaɗe kuma ɗan ɓoye haka dai. Shi ne suka tattara dai waɗanda suka tattara gida-gida suna biya gidajen da kila dama sun targetin ɗin gidajen ne ko yawon sani ba. Shi ne suka bi gida-gida suna kama mutane tunda suka kama kusan mutum dai bai kai 16 mutum 16. To akwai wani daga cikin mutanen da suka kama ya nemi ya tsere ya taka katanga sai suka halbe shi sai da hanjin suka fito waje. Yanzu haka yana asibiti kwanci.
To bayan sun tafi da su sun kira waya daga baya?
Gaskiya har yanzu ba su kira kowa ba tukun.
Okay, amma dai kira jami'an tsaro sun samu labarin abin da ya faru a wurin.
Jami'an tsaro sun samu labarin amma dai ba wani response.
Duba da yadda ƴan bindiga ke zafafa kai hare-hare a yankunan gabacin Sokoto ya sa masu bibiyar lamarin tsaro ke ganin cewa kamar akwai bakin barayi da ke shiga yankin waɗanda ke addabar jama'a kamar yadda Bashir Altino Goyawa ke cewa.
Tabbas bakin ƴan bindiga kullu ana samun su. Shekaran jiya da aka yi wannan faɗa da zubi ƴan bindiga waɗanda suka biyo ainihin ta duci suka biyo ta ainihin kuryar dambo suka yi ainihin fakai suka yi tsaika ɗan manawa ɗan gwandi suka yi kamarawa ɗan bokkolo ƙanan dalatoji shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin ƴan hoko da tafkin hili.
Na yi kokarin janta bakin rundunar ƴan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufai ya shirya min cewa baya gari ku yau ne ya dawo aiki. Duba da yadda gwamnatin Sokoto ke cewa tana ɗaukar matakai na shawo kan matsalar rashin tsaro na tuntuɓi mataimaki na musamman ga gwamna akan lamuran tsaro Kanal Abdul A Usman mai ritaya sai dai bai ɗauki dukkan kiran da na yi masa ba amma a wata ganawa da na yi da shi kwanan nan ya ce suna kan kokari na kafa rundunar tsaro da za su yi aiki da jami'anta wajen samar da zaman lafiya a faɗin jihar Sokoto. Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da gurgunta arewacin Najeriya duk da yake mahukunta suna kallon yadda matsalar ke faɗaɗa sai dai sun fake akan cewa suna ɗaukar matakai kuma wasu lokuta suna cewa suna samun galaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya al'ummar kasar musamman ma masu hada-hadar kasuwanci hankalinsu ya tashi dangane da shawarar da bankin duniya ya baiwa kasar na ta rika sai da litar mai fetur a naira 750 lita daya a maimakon 650 bisa la'akari da matsayin musanyar kudaden waje yanzu. Bankin ya ce har yanzu fa Najeriya na bada tallafin man fetur idan aka yi la'akari da farashin lita a halin yanzu. Saboda haka ya kamata ta koma faida 750 dan yazo daidai da musanyar kudaden waje da ake da shi yanzu a kasar. Jami'in Bankin Duniya mai kula da tattalin arziki a Najeriya, Mr. Alex Sinet, shine ya bayyana hakan a Abuja cikin jawabin sa sa'ilin da yake gabatar da manufar kasar na farfadowa daga halin da take ciki yanzu. Amma kuma fa masana tattalin arziki sun ce bai kamata Najeriya ta amince da wannan gurgushawar ba, domin zai shafi komai da kowa da dukkan wasu fannoni na hada-hadar yau da kullum. Dama suka ce ya lafiyar giwa, kamar da yadda Aminu Ibrahim ya fayyace mani a hiranmu da shi.
Da farko dai abin da nake so a fahimta, ƙarin kuɗin mai da wannan gwamnatin ta yi ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa Tinubu zuwa yanzu ya jefa ƙasar nan cikin bala'i ba kaɗan ba. Mutane sun shiga kunci da ba taɓa shiga ba a tarihin ƙasar nan, kuma har yanzu ana cikin bala'i da hawan farashi kullun ka je kasuwa sakamakon ƙarin farashin mai da gwamnati ta yi shigowanta tun farko. To yanzu a ce an sake ƙarin kuɗin man nan daga naira 650 koma wasu wurare da 70 ya koma 750, to ina ganin abin da zai iya faruwa a daga sannan kan abin daban tsoro. Saboda ita kanta Bankin Duniya da ta yi maganan ƙarin kuɗin man nan, wani report ɗinta da ya fito kwanan nan watan nan da muke ciki ya nuna cewa an samu ƙarin mutane da suka shiga cikin kuncin rayuwa na talauci daga shekarar 2018 zuwa yanzu. An samu ƙarin kusan mutum miliyan 20 da a kititikan su na Bankin Duniya zuwa 2018 mutane da ke cikin kuncin rayuwa mutum miliyan 79 ne. To yanzu a bincikensu zuwa yanzu ƙarshen watan da ya wuce akwai mutane miliyan 104 da ba za su iya samu a rana ɗaya mafi ƙaranci dala ɗaya. Report ɗin Bankin Duniya ne ita ta ba da wannan report. Kuma abin da ya haifar da waɗannan shine mutane sun shiga kunci fiye da yadda ake zato.
To amma ya aka ta zo ta kawo wannan shawara cewa kuma hanya mafi alaga kafa
shine su a tunanin su in an yi wannan ƙarin kuɗin gwamnati tana ƙara samun kuɗin shiga. To in ana ƙara samun kuɗin shiga za a iya ma mutane wasu aikace-aikace. Mafi ƙarancin albashi wasu jihohin har yanzu ba su aiwatar da shi ba 30,000 ne. To ya ake so talaka ya rayu?
To amma wai wani hurumi da ita Bankin Duniya take da shi ne na yin katsalandan cikin harkar farashin abubuwa ƙasa cikin wannan mawuyacin hali a ce shi ne mafi ala.
To koyaushe mukan tafi da kokon bara ne wurinsu ku yi mana kaza, ku ba mu bashi, ku ba mu kai. To dama in za su ba da bashi sai sun sa ka'idoji. Ɗaya daga cikin ka'idojin da sukan sa dole ne fa a daidaita farashi da kasuwa yadda zai daidai. Amma ba a son gwamnati ta ba jama'anta tallafi ko wani taimako. To abin da ya same mu kenan yanzu, ni da a tunanina abin da ya kamata Bankin Duniya ta ce a yi shine daga yanzu su ce maganan cin hanci da rashawa za su taimaki gwamnatin Najeriya ta yaƙe shi. Wato Central Bank ta ce zuwa wannan ƙarshen watan da ya wuce akwai kuɗi da ke yawo a hannun jama'a 3.5 trillion naira. Amma yanzu ina kuɗin suke? Mutane in ka je banki ba kuɗi, in ka je POS ba kuɗi.
In irin wannan yanayi wai menene hanya mafi a'ala ga ƙasar nan da za a iya bi a samu fita daga cikin wannan kuncin rayuwa da ake ciki?
Na farko dai in fa baka yaƙi cin rashawa da hanci in nan ba, to samun ka samu sauƙi a gudanar da al'amurorin ƙasa yana da wahala. Na biyu kuma dole fa sai ta kaima mu abin da muke bukata a ƙasar nan, mu muke fitar da shi, mu muke yin shi a ƙasar mu, ba wai shigo mana da shi yaƙi ba. Ma daman ana shigo mana da kayayyaki ne, to maganar sauƙi kam sai yadda Allah ya yi. Cikin shekarar nan akwai manya-manyan kamfanoni na duniya wanda suke da branches a nan ƙasar guda 18 sun rufe sun bar Najeriya. Yes, kamfanoni guda 18 yanzu sun rufe sun bar Najeriya saboda ba za su iya ci gaba da aiki a nan ƙasar ba. kaga dai a budget din nan kwanan nan da ya fito wanda kai ga government yi in kaga kudaden da za a kashe kawai tsakanin ƴan majalisu da fadan shugaban kasa yafi abin da za a kashe gabaki daya a harkar rayuwar jama'a
wani muhimmin labari kuma shine na sakin dalibai mata su biyar na jami'ar tarayya ta dutsen ma dake jihar Katsina wanda ƴan ta'adda suka igarkuwa da su a farkon watan Oktoba da ya gabata da masanjiya ne fa waɗannan dalibai aka sada su da iyayensu a fada shugaban kasa dake can Abuja inda abokiyar aiki na Madina Dauda ta zanta da wasu daga cikin matan
sunanki
mama da kai Fatima Federal University Dutsen ma
biye faru
muna da cikin gida ne mun kwanta tsakanin karfe 2 so mun bace to sai muka ji mutane ci da mu sani suka yi suka shiga ba so dakunan kwala kuna guda biyu ne sai muka ji tsoron dakin suna ihu sai dai cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar daki mu sai suka ture ta ko sun ga mun sa cikin gida malama ko barayin za su ansa wayan sai kwata waya tukunna kafin mu ce mu gudu zuwa wajaje duk suna wuri sun sarani ko na da bindigogin su inda tsayawa ko suka ce to suka fara biyu da mu ta daji kawai mu je ka fara daki ce don uban ku ku je mu je mu je mu je su ta suka zo hannun da suka zama muna tafiya hanya kuma suka fara yawa sun ka 14 mutum ne suka dauke mu na farko ne muna tinka sanarsis a babu mu sauraron ba so da muka yi kwana kamar kwana 12 ko sai suka dauke suka kai mu can mun zamfara suka ce za mu kai tafiyan kwana biyu a hanya
to me ya faru a wayannan kwanakin duka da kuke tare da su
a kwanakin dai mu gane kudi suka ran tantame shi a kawo musu kudi dan ba kawo kudi ba so suka ce a kashe mu suka ce a daura mana aure da su
to yanzu an muku auren
a'a ba musu basu mana aure ba
to yaya rayuwar ku a wajen
wallahi ba daki a wajen muke kwana ga rana ga ruwa kuma za ka masa dauce za ka kudi ba ka wasu na hana mu abinci muku suna bugu muku kuma sun sauka haku na masu yadda musu a jikin su yayi kuna mu yace je mu wasu ku ce kuma jirage suna tafiya wani suke neman mu sai su daure mu sai su gudu su suka ce ko da jikin ya saku bomb sai dai mu zai kashe ba su ba
Fatima Abdullahi Bello
to menene ya faru
ma ba za mu ma iya cewa kaman mafarki abin ya shahara yanzu ba mu ma so mu tuna da abin da ya faru kuma rayuwar mu saboda ba mu fata ya saka ko da wanda suke kusa da mu da iyayen mu ko su abokan adin mu ba mu so abin ya faru da su
sun ba ku abinci kuna wanka kuna komai da komai
ba mu wanka da muka dage in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a gora a goruna kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka kuma bangaren abinci dusan garin rogo garin masara shine muke shi da kuka gashi ba mai sai dai gishiri
yanzu ya kika je da kika fito
alhamdulillah gashi kuma mun samu dama mun ganyar senator Yemi Ahmed Tinubu first lady Jowo and mother of the nation farin cikin ma ba abinda za mu yi ce sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah
yanzu za ku koma makaranta
insha Allah za mu koma makaranta za mu gama makaranta da degree mai kyau insha Allah in ba first class ba to sai dai abinda Allah ya sa insha Allah ta kuma za mu zama abu a duniya
Magadashin shugaban jami'ar ta dutsen ma DVC Akkad Dr. Aminu Ado godiya ga Allah
madadin shi shugaban jami'a Professor Armel Hamisu Bichi OON muna kara godiya ga Allah subhanahu wataala na dai kenan na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban kasa a bisa kulawa da ta nuna da kuma ainihin NSA muna gode masa matuƙa mun yi farin ciki kwarai
Mahaifar Rukayya Muhammad Saba Ibrahim bayani yayi akan tattaunawar su da ƴan ta'adda ta wayar tarho a lokacin da yaran ke hannunsu.
Randa suka fara kama su yariyar nan ta kira ni ta ce mini gashi fa an kidnapping din su nace to ba su waya da suka karbi waya sai suna requestin cewa mu je mu nemo miliyan 5.5 akan kowace yarinya su biyar din to akalla da suka ce mana miliyan 5 kowace muna ta yi muna cikin yi da su suka koma miliyan 2 cewa mu kawo 2 million muka ce ai mu talaka ne talaka kuma amu da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taba gani ba balle ma ka ce man wai in kawo miliyan 2 to cikin haka da muke ta yi da su suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan 1 to ikon Allah inda dai dangi suke muna ta shiga muna shiga muna roƙon Allah wasu suna bara kafin mu kammala wannan kudin kudin first money din da muka basu da ya tafi wajen su was 4.5 randa aka kai kudin nan muna zaton zasu saki yara ba su saki yara ba suka ce kudin yayi kadan mu je ga makaranta a kawo kudi muka ce ai makaranta baya bada kudi
duka miliyan nawa kuka bayar
kudin da aka kashe da yadda suka karba a hannun mu the last one din da suka karba 1800 wallahi miliyan 20 da 1400 take
babban lamarin da ke gaban mahukunta a Najeriya shine ƙara inganta matakan tsaron lafiya da dukiyar al'ummomi sanci malfashi mure Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida sani kafin mu ci gaba a dan saurari wannan
wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada wa Isra'ila muhimmancin kare fararen hula a yankin Gaza sannan ya jaddada kwarar goyon bayan Amurka wajen tallafawa Isra'ila a yakin ta da Hamas a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila tare da takwarar aikin sa Yoav Gallant Austin ya yi kira da a dawo da sauran waɗanda Hamas take garkuwa da su sannan ya jaddada yancin Isra'ila na kare kanta. Gwamnatin Somalia ta ba da rahoton kaiwa wani shugaban Al-Shabab hari da haɗin gwiwar dakarun Amurka a kudancin ƙasar. Ministan yaɗa labaran Somalia Dawud Awais ya wallafa a wani saƙo ta kafar sadarwa. Gwamnatin Somalia ta ce an kai harin a tsakiyar yankin Juba a jiya 17 ga watan Disamba ba a gano kwamandan 'yan ta'addan ba tukunna. Alƙaluman mutanen da suka mutu a fashewar da ya auku a ma'adanin mai a babban birnin ƙasar Guinea-Conakry ya kai 13 a yau Litinin a cewar wata majiya na 'yan sanda. Da gwamnatin kasar ta yi gargaɗi cewa lamarin ka iya yin mummunar tasiri akan al'ummar kasar da dama fashewar da ta auku a babban ma'ajin man fetur ɗin kasar a yammacin Afirka ya girgiza yankin gudanarwar Kalum da ke cikin garin Conakry da sanyin safe
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mai da kuma engineer mu ta yanzu Nashwan Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.